Jam'iyyar Amurka yake magana da wannan lasari ya talata 17 ga watan Yulin shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 26, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ko ana iya jinmu ne ta tashar ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makiri ne tare da Safinatu Sada Saudangi za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
‘Yan siyasa da jami’an ayyukan leƙen asiri da kuma ƙasashen duniya suna ci gaba da tsokaci kan ganawar shugaban Amurka Donald Trump da takwaran aikinsa na ƙasar Rasha. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama zai gabatar da ƙasida a birnin Johannesburg da ake kyautata zaton aƙalla mutane 10,014 za su halarta. Ƙungiyar Tarayyar Turai da ƙasar Japan sun sa hannu a wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya yau Talata a Tokyo, wadda shugaban Ƙungiyar Tarayyar Turai ya kira haske a cikin duhu da ke ƙaruwa a siyasar ƙasashen ƙetare.
Kanan labaran kenan kuka ji. To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewa hukumar agaji ta NEMA a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane 49 a ambaliya da ya faru a Jibiya a jihar Katsina, ga kuma wasu da abin ya shafa abin da suke faɗi.
Muna zannin ruwan sun ka zo, da sun ka zo ta yamma sun ka hudo mu.
Amma ina kwance ina bacci sai can na ji ruwa sun kawo saman gado, misalin ƙarfe 11:30.
Ba zan manta kamar wajen shekaru kusan 20 da suka wuce an taɓa samun irin wannan matsalai.
An majalisar dokoki na ƙasashen yankin Sahel suna gudanar da wani taron wuni guda a jamhuriyar Nijar akan yadda za su bada nasu gudunmuwa ga yaƙi da ta'addanci a yankin.
Yana da kyau a ce wakilan jama'a waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin harka ta tahiyar da tsaron ƙasa da tattalin arziki su ma an sa su ciki don su san abin da ake yi.
Za ku kuma ji cewar Japan ta taimaka wa gada da jiragen ruwa biyu a yaƙi da take yi da miyagun ayyuka a kan teku. Bayan haka safinatun za ta dawo mana da shirinta na noma tashin arziki. Sai kuma ra'ayoyi da kuma saurare kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump tsaye a gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayyana cewa bai ga wani dalili da zai sa ya amince da cewa Rasha ta yi shishigi a zaben Amurka wanda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba. Dukkanin manyan hukumomin leƙen asirin Amurka sun haƙiƙance cewa hukumomi a Moscow sun yi katsalandan a zaben, kuma batun ke kan gaba a binciken da ake gudanarwa da ya shafi jami'an Rasha da kuma ma'aikatan ofishin yaƙin neman zaben Trump. Wakilin Majalisar Dokokin Amurka daga jami'an duka biyu da kuma jami'an leƙen asirin Amurka sun kushe wa kalaman Trump tun kafin ya kama hanyar komowa gida. A halin da ake ciki kuma, ƙasashen Turai sun nuna kaɗuwa ganin yadda shugaban Amurka Donald Trump yake sha'awar ƙulla dangantaka da Rasha da takwaran aikinsa Vladimir Putin da suka haƙiƙanta cewa zai zama barazana ga harkokin tsaro. Ana tuhumar wata 'yar ƙasar Rasha mai ikirarin rajin goyon bayan 'yancin mallakar bindiga, wadda kuma take da alaƙa da ƙungiyar kare mallakar bindiga ta Amurka NRA, bisa zargin maƙarƙashiyar kutse cikin ƙungiyoyin siyasar Amurka a zaman wani yunƙurin hukumomin da ke Moscow na samun biyan buƙatun ƙasar. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta kama Maria Butina, 'yar shekara 29, wadda shafinta na sada zumunta na Twitter ya bayyana ta a matsayin wadda ta ƙirƙiro kuma babbar jigo ta wata ƙungiyar rajin kare 'yancin riƙe bindiga, wadda kuma mai ba da shawara ce ta musamman ga wani babban jami'in gwamnatin Rasha. Butina ta bayyana a kotu a yammacin jiya Litinin don fuskantar laifukan makirci da hada kai da wani wakilin gwamnatin Rasha a Amurka ba tare da sanar da babban lauyan gwamnati ba. Wani alƙalin kotu ya ba da umarnin a ci gaba da tsare ta kafin a sake sauraron ƙarar gobe Laraba. Lauyan Butina, Robert Driscoll, ya bayar da wani bayani wanda ya musanta cewa ita wakiliyar gwamnatin Rasha ce, ya kuma ce ita 'yar ƙasar Rasha ce da ta shigo Amurka a matsayin 'yan makaranta. Ana sa ran akalla 'yan kasar Afrika ta Kudu 14 za su halarta a Johannesburg a filin wasan cricket a yau Talata domin jin bayane da tsohon shugaban Amurka Barack Obama zai gabatar a daren ranar bikin cika shekaru 100 na haihuwar marigayin nan dan gwagwarmaya yaki da wariyar launin fata Nelson Mandela. Ana sa ran Obama zai karfafa matsayin Afrika ta Kudu. Obama zai karfafawa matasan Afrika ta Kudu gwiwa su ci gaba da gwagwarmayar da Mandela ya dade yana yi domin ci gaban demokradiya, bambancin launin fata, yancin 'yan adam a lokacin gabatar da kasidar da aka saba gudanarwa shekara-shigara ta Nelson Mandela a karo na 16. Wannan jawabin shine babban taron da shugaba Obama zai gabatar tun barin shi fadar White House a shekarar 2017 bayan ya yi shekaru 8 a kan mulki. Obama ya yi wata gajeruwar ganawa da Mandela a shekarar 2015, shekara 3 kafin a zaɓe shi shugaban ƙasar fata na farko a Amurka. Ya gudanar da wani bayani mai so sarai a taron tunawa da Mandela a shekarar 2013. An kulle Mandela a kurkuku har tsawon shekaru 27 a ƙarƙashin dokar Afrika ta Kudu ta farar fata mai tsauri kafin a sake shi a shekarar 1990. Ya kuma zama shugaban baƙar fata na farko bayan shekara 4 a zaben ƙasar na ƙabilu daban-daban na farko. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Washington DC. Ƙungiyar Tarayyar Turai da ƙasar Japan sun sa hannu a wata sabuwar yarjejeniyar cinikayya yau Talata a Tokyo, wadda shugaban ƙungiyar Tarayyar Turai Donald Tusk ya kira haske a cikin duhu da ke ƙaruwa a siyasar ƙasashen ƙetare. Sabuwar yarjejeniyar cinikayya za ta cire kashi 99 cikin 100 na jadawalin kuɗin fito a kayayyakin Japan zuwa ƙasashen Tarayyar Turai, wanda suka hada da motoci, kayayyakin lantarki da kuma amfanin gona daga ƙasashen Tarayyar Turai zuwa Japan, waɗanda suka hada da man shanu, ruwan inabi da naman alade. Za a kuma samu sauƙin shigar da sinadarai daga Tarayyar Jam'iyyar Turai zuwa Japan. Tusk tare da shugaban kwamitin Tarayyar Turai Jean-Claude Juncker sun haɗu da Prime Minister Japan Shinzo Abe don yi wa manema labarai jawabi bayan sa hannu a yarjejeniyar.
We are sending a clear message that you can count on us. We are predictable, both Japan and the EU.
Muna aika sako cewa ku yarda da mu, ana ganin mu duka Japan da ƙungiyar Tarayyar Turai sanannu ne, mun san abin da muke yi, za mu ci gaba da kare duniya bisa doka da oda akan yancin gaskiya da sanin ya kamata. An kammala yarjejeniyar a ƙarshen shekarar da ta gabata bayan ɗaukar shekaru ana tattaunawa a kai, ana kuma sa ran za ta fara aiki a shekarar 2019.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau hukumar kai agaji cikin gaggawa a Najeriya ta nema ta tabbatar da mutuwar mutane 49 a ambaliya da ya faru a Jibiya sakamakon ruwan sama da aka yi kamar da bakin ƙwarya a daren Lahadi, kada wasu mutane 20 kuma sun ɓace. Wakilinmu Zaharuddin Sani na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Wannan mamakon ruwan sama an fara shi ne da karfe 10:11 na dare, a inda aka kwashe fiye da awa 4 ana tafka shi. Kuma wuraren da wannan ambaliya ta shafa sun hada da Kwata, Dan Tudu, Sabuwar Tukare da Tsohuwar Tukare da kuma Ungwakwari. Tuni dai hukumar tantance yanayi ta Najeriya ta ayyana jihar Katsina a cikin jihohin Najeriya da za su iya gamuwa da wannan ibtila'i. Gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masari, wanda ya kai ziyara a wajen wannan wuri da aka samu wannan ibtila'i, ya yi mani bayani kamar haka.
Ruwan an yi shi wato mai yawan da suna ba da labarin cewa a shekara 30 da suka wuce ba wanda zai ga ruwa mai yawa irin wannan.
Mai girma gwamna, kamar ka samu labarin rasuwar mutane nawa a lokacin da kai wannan ziyara?
A lokacin da muka baro wajen karfe 1:30 mutane 44 aka ce sun rasu, mutum 25 gawarsu ma a Nijar aka ɗauko ta, sannan ana kimanin cewa fiye da mutum 20 ba a ma san inda suke ba. Ni kaina na ga wanda yake da sabuwar amarya kwanan ta biyu a ruɗe, yana cewa ba a ma san inda take ba. Duk dabbobin da suke wurin dai sun mutu, ruwa ya tafi da su, waɗanda ruwa bai tafi da su sun mutu, da mu kanmu mun ga waɗansu awakai da tumakai duk sun fara kumbura.
Ku a matsayinku na gwamnati, wani yunkuri za ku yi na ganin cewa an kaucewa aukuwar irin wannan itulai a nan gaba?
Mu a matsayinmu na gwamnati za mu kalli yadda abubuwan suke, mu ga yadda za mu kautar da ita wannan tsanya daga shigowa cikin garin Jibiya, yadda za mu rage nauyin ruwan da zai shigo cikin garin Jibiya din, mu hidda shi ta har kafin a shigo garin Jibiya din. Na sanar da shugaban kasa akan abin da ya faru, kuma yayi waya daga kasashen, yana kasar Netherlands, yana yin ta'aziya da jajantawa mutanen da abin ya shafa, kuma ya ba da umarni ga hukumar ta kawo tallafi ta tarayya. Yanzu haka sun turu ta hanya cewa staff din shi sun kawo trailoli guda 13, dama suna da kayan tallafi din kusa wanda yanzu za su wuce zuwa Jibiya.
Shugaban hukumar agajin gaggawa ta jihar Katsina, Dr. Aminu Waziri, ya ce tuni hukumar shi ta fantsama na ganin cewa waɗannan al'umma sun sama masu wuraren da za su sake tsugunawa. Wani magazaunin garin na Jibiya, Malam Ali, ya yi mani bayani yadda suka ga wannan al'amari.
Muna zannin ruwan sun kazo, da sun kazo ta yamma sun ka hudo mu.
Ita ma wata wadda take zama a garin na Jibiya ta yi mani bayani kamar haka.
Amma ina kwance ina bacci sai ta na ji ruwa sun kawo saman gado, misalin karfe 11:30.
Wani injiniya da bai so in bayyana sunan shi ba ya ce an taba irin wannan ambaliya a garin Najibiya.
Ba zan manta kamar wajen shekaru kusan 20 da suka wuce an taba samun irin wannan matsalai. Dama normally wurin hanyar ruwa ce.
Zaruddin Sani Funtuwa, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To madalla a gaida Zaruddin Sani. Yan majalisar dokokin kasashen yankin Sahel na gudanar da taro na wuni guda a yau jamhuriyar Nijar domin tattaunawa akan gudunmuwar da za su bayar a yakin da kasashen yankin suka kaddama karkashin rundunar haɗin gwiwa ta wato G5 da nufin murƙushe ta'addanci. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Suleiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron wanda ke gudana a yayin da shugaban majalisar dokokin kasashen Turai Antonio Tajani ke fara ziyara a Nijar, wata dama ce ta bullo da matakan ƙarfafawa gwamnatocin kasashen yankin Sahel gwiwa a shirin da suka sa gaba a ƙarƙashin rundunar haɗin gwiwar G5 Sahel mai alhakin tabbatar da tsaro a wannan yanki da ke fama da ta'addanci, kamar yadda ɗan majalisa Sanusi Mareni ke ƙarin bayani.
Gudunmuwar mu a nan gurin lalle duk dokokin da ya kamata mu ya kasance an kare talaka kuma ya kasance an samu cigaba, dole mu tsaya akan shi. Akwai lokacin da su gwamnati za su buƙaci dokoki, amma muna cikin ta kafin su kawo dokokin ma mu ma mun san me za mu kawo gudunmuwar mu a ciki a samu a yi dokokin da za a samu cigaba da abin.
Batun kudaden gudanarwa na daga cikin matsalolin da suka haifar da tarnaƙi wajen kaddamar da ayyukan wannan runduna ta haɗin gwiwa. Sanadiyar jan kafar da ake fuskanta daga kasashen da suka yi alkawalin bayar da gudunmuwa. Saboda haka ƴan majalisun na G5 Sahel ke ganin wannan matsala ta zo ƙarshe.
Su wannan masu hannu da shuni Turawa duk kudadensu suke bada suna buƙatar ya kasance akwai doka, ya kasance majalisa ta san kudaden nan sun shigo. Kayan duk kudaden da majalisa ta suka biyo ta majalisa, dole ne majalisa shi an gaya mata ga irin aikin da za a yi. Kenan su tura suna buƙatar duk abin da za su yi kasance akwai hannun ƴan majalisa.
Samun haɗin kan jama'a wani abu ne da masana tsarin zamantakewar al'umma suka yi amanar cewa zai matuƙar taimakawa shirin samar da tsaro. Dalili kenan da ministan tsaron ƙasar Nijar Kalla Mutari ke ganin akwai rawar da majalisun ƙasashen yankin Sahel za su iya takawa domin cin nasara a yaƙi da 'yan ta'adda.
Gwamnatoci sun haɗa kansu, sojoji sun haɗa kansu, za mu huskanci wannan matsalar ta shahi Sahel ita ce ta 'yan ta'adda. Yana da kyau a ce wakilan jama'a waɗanda ke da ruwa da tsaki cikin harka ta tahiyar da tsaron ƙasa da tattalin arziki, su ma an sa su ciki don su san abin da ake yi. Kamar shaidu ne mun ka fado, babbar rawar da za su taka tun da wakilan jama'a ne shi ne su kawo kowa da kowa ya dibi alƙibla guda ta mu tsare ƙasashenmu, mu kawo kwanciyar hankali da zaman lahiya.
Wani abin lura shi ne rashin ganin tawagar Chadi a yayin bikin soma wannan taro da ke kammala a yammacin yau. Kodayake wata majiya na cewa ana sa ran isowar jami'an na Chadi kafin ƙarshen wannan haɗuwa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Shirya babban taro mai muhimmanci.
kuma dalla a gaida Salimu Muni Barma. Kasar Ghana tana cikin kasashen duniya masu fama da miyagun ayyuka akan teku, lamarin da ya kai ga hukuma ta kaddamar da yaki da waɗannan irin miyagun mutanen, inda kasar Japan kuma ta bada nata gudunmuwa ga wannan yaki da Ghana take yi da jiragen ruwa guda biyu. Ga riwayoyin Muktar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Jiragen guda biyu masu suna Alligator Speedboat za yi amfani da su ne wurin yaƙi da fataucin yara da inganta baki ɗayan kariya a teku. Babban inspector ɗan sanda Asantiya Fetu ya bayyana cewar sashen ɗan sanda ya shirya tsabdan farfado da aikin ɗan sanda ɗin ta amfani da tsarin sadarwa ta fasaha ICT a taƙaici. Ya tunashe da jama'a cewar aikin ɗan sanda nauyi ne da ke rataye a wuyan kowa. Yana mai faɗan cewar kashi 90% na tiredar duniya ana gudanar da su ne ta teku.
We are mindful of the important role the onshore and offshore security can play in our
muna sani da muhimmin gudunmawa da tsaro ke takawa a baki da kuma cikin teku dangane da kai kawunmu. Kusan kashi 90% na kasuwancin ƙasa da ƙasa ana yin su ne ta amfani da teku. Ina son yin amfani da wannan dama in yi kira ga mutane ɗaiɗaikun su da ƙungiyoyi da agencies su samar da wasu gurabu a kasafin su don tallafawa ma'aikatar sanda, domin a gaskiya lamarin tsaro hakki ne na kowa, don haka in mu ka hada kai akan sa kowanne mu zai tsira. Jakadar kasar Japan a Ghana Titimo Hinamo ya ce kyautar ta danganci wani shirin tallafawa yaki da miyagun ayyuka na ruwa ne musamman a kasashe kamar su Ghana, Saliyo da Liberia.
Maritime crime is a major security and social challenge and must be ensure stability of country and the region.
Miyagun ayyuka a ruwaye babban kalubale ne na tsaro da kuma kyautata halin rayuwa da ke bukatar a taimaka ba wai kawai don tsaron mutane ba, amma don inganta dangantaka ta harkokin kasuwanci da zuba jari a Ghana da sauran kasashe. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Ghana, Bernard Asamuama, ya tofa albarkacin bakin sa yace,
UNODC recognizes marine crime poses a serious threat to the safety of seafarers, international trade and regional stability. As over 90% of global trade is carried out by sea, the economic
Majalisar ta amince cewar miyagun ayyuka a ruwa yana bugun barazana ga tsaro na kasuwancin ƙasa da ƙasa da walwalan nahiyar. Sai gashi kashi 90% na tiredan duniya baki daya ta teku ne ake gudanar da su. Don kuwa magance waɗannan barazana da kalubale na tattalin arziki, lalle akwai buƙatar daukan tsauraran matakai ta ƙarfafa tsaro. A wurin taron akwai kwamandan ɗan sandan Tama DCOP Nana Asimahini da makadashin kwamandan jihar DCOP Kwaku Bredu Pepra da daraktan ɗan sandan ruwa ACP Sedu Idi. Redwan Allah, Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Salamu alaikum mutan Ghana, yau ga mu da samuwa da sihari mu mai dubin kasar mu Ghana ta samu dangaruwa.
To madalla a gaida Redwan Muktar Abbas, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ku karfe 11 ne da minti 18 na safe a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safina ta sada su dangi zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A wannan makon za ku ji hirar da wakilin mu Zaharuddin Sani Funtuwa yayi da shugaban kungiyar manoman masara da sarrafa ta har ma da saida ita na Najeriya. Ga yadda tattaunawar ta su ta kasance.
Sunana Bello Abubakar Funtuwa, ni ne shugaban kungiyar manoman masara da saida ta da sarrafa ta na Najeriya.
Kun gudanar da wani taro mai suna zai so ya ji wannan taro akan me yasa kuke gudanar da shi. Mun ga akwai bankin Najeriya wato CBN da kuma wani shiri na Anko Borrower da kuma bankin manoma, wata kila mai suna zai so ya ji ƙarin bayani daga bakinka.
To alhamdulillah, wannan shiri kamar da kuka gani a yau mun kaddamar da shi ne a matsayin taro na kaddamar da noman damina na bana na ba manoma ranci don bunƙasa aikin gona musamman na bangaren mu na noman masara. Wannan shiri namu haɗin gwiwa ne da mu ƴan ƙungiyar manoman masara nan da kuma babban bankin Najeriya na ƙasa wato CBN da kuma bankin manoma wanda su ne ta hanyar su ne za a bada wannan kuɗi. Wanda kuma har ila yau akwai banku akwai kamfanoni wanda su ne za su sai masaran nan wanda idan mun noma a ƙarshe su ne za su anshe ta domin manomi zai biya bashin nan ne da abin da ya noma. Akwai kamfanonin da za su ansa idan suka ansa za su sarrafa sannan sai su mai da mu banki kuɗin da makaranta. Sannan har ila yau akwai kamfanoni masu bada kayayyakin amfanin gona wanda ake cewa input supplier a turanci masu sai da kayan amfanin gona su ma suna cikin wannan tsari namu. Don haka shiri ne na haɗin gwiwa da waɗannan bangarori guda 4 zuwa 5 da na faɗa maka.
Na ga manoma da yawa suna da PP domin amfana da wannan shiri kuma na kamar har an fidda wani irin ce tsari na sunaye wanda suke duba kamar kimanin manoma nawa za su amfana da wannan shiri.
A bana muna da manoma 88,000 wanda alhamdulillahi wannan har ila yau ya zanto kaman na gwaji ne muka fara saboda muna da jihohi guda 19 wanda za su amfana da wannan shiri. Mun fara wannan shiri karkashin wannan kungiya bare da jihar Katsina kadai wanda muke da manoma 10,500 a matsayin na gwaji. To sakamakon nasarar da muka samu kuma a lokacin dama ba ni ne shugaba na kasa ba kuma daga baya Allah ya kaddara na zama shugaba na kasa to tunda ina da wancan ainihin sanin yanda abun yake shi yasa na ga dace mu fada dashi zuwa ga wasu jihohi na kasar nan wanda kuma alhamdulillah yanzu akwai jiha 19 wanda za su amfana da wannan shiri kuma kamar yadda na faɗa yau manoman nan sun kai kusan 87,000 wanda za su amfana kuma za mu noma hektar akalla za ta kai 100,000
kamar wannan noma su manoman kayan aiki ne za a ba su tallafi koko kuɗi ne ake ba su
a yanda tsarin yake duk abin da manomi zai nema za a bashi tun daga kan maganar haro na gona da huda duk za a yi wa manomi sannan kuma za a bashi iri za a bashi taki za a bashi maganin feshi na kashe ciyawa duk a cikin wannan shiri da kuma ainihin taki nan kala biyu ne akwai NPK akwai urea kuma NPK din nan namu da za a bada ba NPK ne wanda aka saba amfani da shi wanda aka sani a ce NPK 15-15 ko NPK 20-10-10 ba a wannan wani taki ne na musamman wanda ainihin cibiyar nazarin harkokin aikin gona suka yi nazari suka yi bincike suka fiddo mana da shi wanda ake ce ma 27-13-13 NPK 27-13-13 to taki ne na musamman kuma har ila yau an ƙara inganta shi akwai sinadari na ainihin taki ko kuma na gona na wanda ake samu amfanin gona wanda ake cewa micronutrients kamar ka ci ne abinci ne gashi ka hada abincinka zaka ci to bari kuma ka samu a Hausance ce maka wani yaji mai irin mai dadin na wanda zaka karasawa ko kuma ka kara magi to wannan sinadarin haka yake a turanci ana ce mashi micronutrients to an kara da shi a cikin wannan takin saboda haka to wannan taki na mu taki ne mai matukar inganci wanda inda zaka sa buhu 7 ko 8 in ka sa buhu 6 ya ishe ka so wannan kuma har ila yau shi wannan taki a buhun shi an rubuta sunan wannan kungiyar tamu an sa man an kuma sa sunan babban bankin Najeriya CBN kuma an sa ainihin tambarin kungiyar mu abinda ake cewa logo an sa tambarin CBN a jiki to saboda haka kaga ya zanto na musamman ne ba wanda aka saba gani ba kuma bayan da za a yi ka same shi a kasuwa sai manomin da ke cikin wannan kungiya ne zai same shi
to yawan wannan hektar da za ku yi noma da su waɗannan manoma za a bi hektar ne koko bai ɗaya za a yi koko akwai waɗanda za su ɗara wasu
shi wannan tsari da aka bullo da shi yana da ka'idoji dan kar san cewar kar ya zanto an yi abun karazube to akwai ainihin tsari na ɗaukar yanayin fadin gona ko kuma yawan gonan mutum wanda za a je da na'ura wanda ake cewa GPS a zagaye gonar tana bada ainihin yanda gonar take da fadinta da tsawonta da kwari da tudu da komi da ka sani wannan na'ura za ta nuna saboda haka idan aka gama za ta nuna cewa nan hektar ɗaya ne ko rabin hektar har ya zuwa hektar 5 ko fiye da haka amma a ka'ida daga hektar rabin hektar za a iya ba mutum ko hektar 1 ko 2 ko 3 ba dai ta wuce hektar 5 ko da mutum gonar shi auna ta wuce hektar 5 to a tsarin wannan shiri da yake bai wuce hektar 5 saboda haka wani kaga gurgurdan da aka auna gonar kowa in gonaka hektar ɗin ne haka wannan na'ura za ta nuna, kaga kenan babu magana cewa manomi ya zo ya ƙarya ko kuma irin da aka saba an ci gwamnati na abu kowa ya zo ya faɗi yadda yake so a ɗibi kaya a bashi, babu wannan. Ba kuma a ce mutum yana da hektar biyar an bashi kan hektar biyu ko uku ba, komai dai an yi shi a tsare kuma a zamananci.
To madalla Malam Zaharuddin, masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Sai kuma mako mai zuwa za ku ji ci gaban tattaunawar tasu idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni Safira Tasada Sodangi ke cewa a huta lafiya.
To madalla a gaida Safinatu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana.
Wasiƙar mu ta farko a yau tana cewa, ina kira ga shugabannin babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP da su auna zaben gwamnan jihar Ekiti da aka kammala kwanan nan, domin su gani ko suna iya cin zaben 2019 a matakin tarayya da jihohin ƙasar baki ɗaya. Saƙo daga Ali Usman Takalafiya, birnin Kebbi, Najeriya. Sai wasiƙa ta gaba ta ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku bani damar jajantawa al'ummar garin Jibiya da ke jihar Katsina game da iftila'in ambaliyar ruwa da yayi sanadiyar mutane kimanin 44. Allah ya ji kansu ya rahamshe su. Amin. Kuma Allah ya kiyaye abkuwar haka a nan gaba. Sako daga Aminu Kano, Maida, Garko. Wasiƙa ta gaba kuwa ta ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Gina gidaje a gefen teku da yin biris wajen yashi magudanar ruwa na ɗaya daga cikin abubuwan da suke haddasa ambaliyar ruwa, ganin cewar kuɗaɗen da gwamnatin jihohi ke kashewa wajen tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa ba su kai waɗanda za a kashe wajen yashi magudanar ruwa ba. A ƙarshe, ina jajantawa waɗanda iftila'in ambaliyar ruwa ta shafa a ƙaramar hukumar Jibiya. Sako daga Murtala Ibrahim, Zangon Daura. Mai wasiƙa ta gaba kuwa ya ce, to rundunar sojojin Najeriya, a gaskiya ya kamata ku ƙara ƙaimi wajen daƙile hare-haren da ‘yan ƙungiyar ta'adda ta Boko Haram ke kaiwa, ganin yadda suke tsananta kai hare-hare a ‘yan kwanakin nan a wasu jihohin arewa maso gabashin Najeriya. Da fatan Allah ya kawo muna ƙarshen su. Amin. Saƙo daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Filato.
To madalla, yanzu kuma ga Safina ta dawo da labarai a takaice.
Kwamitin zaɓe na Birtaniya ya ci ƙungiyar kamfen ɗin Brexit tara domin wuce ƙa'idar kuɗaɗen da ya kamata ta kashe a yaƙin neman ƙuri'u, ta kuma miƙa su ga jami'an 'yan sanda. Kwamitin ya faɗi a yau Talata cewa gangamin da ake kira Bot Leave ya wuce ƙayyadaddun kuɗaɗen da ya kamata ya kashe a wata nasara da ba za ta samu ƙuri'ar raba gardamar da aka kaɗa a shekarar 2016 ba, wadda ta kashe dala miliyan 9,300,000 da ya haura abin da aka ƙayyade mata ta kashe da dala 600,000. Hukumar ta ce gangamin na Bot Leave ya haɗa hannu da gangamin da ake kira Believe, wata ƙaramar ƙungiyar Brexit don karya dokar kuɗin kashewar kamfen ɗin. Bob Posner, daraktan hukumar sa ido kan kuɗaɗen da ake kashewa a harkokin siyasa da daidaito, ya ce akwai shaidu da suka gamsar da suka nuna cewa ƙungiyoyin gangamin Bot Leave da Believe sun yi aiki tare, ba su kuma nuna cewa suna aiki tare ba. Posner ya ƙara da cewa an ci Bot Leave tare dala 80,000, yayin da aka kuma miƙa batun ga 'yan sanda domin rashin bayyana gaskiyar kuɗaɗen da suka kashe a yaƙin neman ƙuri'u. Mai magana da yawon Bot Leave ya ce rahoton ƙungiyar zaben yana cike da ƙazafi, ya kuma zargi kwamitin da cewa ya saka siyasa a cikin aikin nasa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri, sai kuma can da yamma za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma Julie Gresham wacce ita kuma ta shirya kuma ta ba da umarni, sai kuma Rob Maclin shi ne injiniyanmu na wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, sai can da yamma, amma sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa.